Sashen Hausa na Murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Talata 30 ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci 16, 25 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi. To kuma bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar gwamnatin jihar Borno tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun horar da matasa sana'o'i daban-daban wanda yawan matasan ya kai 249. Haka kuma muna ɗauke da shirin nan na dawo lafiya. Kana kuma akwai sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru, Jamhuriyar Niger, sai kuma sakonni da ka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Zaman ɗarɗar na ƙaruwa tsakanin Amurka da Turkiya saboda goyon bayan da Washington ke baiwa mayakan ƙuradawa a Siriya. Masana na gargaɗin cewa rashin amana tsakanin ƙawayen ƙasashen ƙungiyar NATO shine ya haddasa zaman ɗarɗar ɗin, kuma yake zama babban ƙalubale ga shawo kan lamarin. Yayin da dakarun da Turkiya ke jagoranta ke ci gaba da kai farmaki gundumar Afrin ta Siriya, Turkiya na buƙatar Amurka ta janye sojojinta da ke taimakawa mayakan ƙuradawan YPG a birnin Manbij na Siriya, birnin da Turkiya ke shirin afkawa. A yanzu haka babu yarda tsakanin ɓangarorin biyu, a cewar wani mai sharhin siyasa Samiz Idris na shafin Almanita da ke kan yanar gizo. Ya ci gaba da cewa a bayyane yake cewa Amurka ba ta yarda da Turkiya ba, haka zalika ita ma Turkiya ba ta yarda da Amurka ba. Ba wai kawai saboda Siriya ba, amma saboda baki ɗaya batutuwan da ke tsakaninsu tun yunƙurin juyin mulkin a Turkiya shekaru biyu da suka gabata.
Ƙasar Amurka ta ce ana samun ci gaba a zaman tattaunawar da ake yi ta bayan nan domin sabunta yarjejeniyar cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar Amurka, amma ta ce tattaunawar na samun ci gaba sannu a hankali ne. Wakilin Amurka a yarjejeniyar cinikayyar Robert Lighthizer ya ce tattaunawar da ta kwashe mako guda ana yi a Canada tsakanin Amurka da Mexico da kuma Canada ɗin, wadda aka kammala a jiya Litinin, wani mataki ne na samun ci gaba. Duk da haka ya ce tattaunawar na buƙatar kara kuzari kafin zaman da aka shirya yi nan gaba a birnin Mexico City a ƙarshen watan Fabrairu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha bayyana yarjejeniyar cinikayya ta NAFTA a matsayin bala'i. Ya yi kuma barazanin cire Amurka daga yarjejeniyar wanda aka kulla shekaru 24 da suka gabata, inda har ba a aiwatar da wasu manyan sauye-sauye ba.
Gwamnatin shugaba Trump na tsawara matakan baiwa 'yan gudun hijira damar shiga Amurka ta hanyar binciken kwakwaf ga masu neman shigowa da ƙasashe 11 da ake ɗauka a matsayin wato masu tsananin haɗari. Jami'ai sun ƙi bayyana sunayen ƙasashen masu tsananin haɗarin lokacin da suka kira manema labarai domin bayyana wannan canji, amma an yi ta bayyana ƙasashen a rahotanni. Ƙasashen sun haɗa da Masar da Iran da Iraki da Libya da Mali da Koriya ta Arewa da Somalia da Sudan ta Kudu da Sudan da Siriya da kuma Yemen. Wani jami'i ya ce bambanci ɗaya za a gani shi ne yiwa mutanen da suka fito daga ƙasashen tambayoyi masu zurfi. Sabbin matakan da aka ɗauka za su shafi ƙasashen da ke cikin jerin sunayen, kuma zai iya haifar da jinkiri ga masu son shiga ƙasar. Ana kyautar tsammanin yawancin sauye-sauyen da aka yi za su fara aiki zuwa ƙarshen watan Maris, a cewar wani jami'i.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya dakatar da zaman tattaunawa na samar da sulhu da ake yi da 'yan tawaye ELN bayan wani harin bam da ake zargi 'yan tawayen da kaiwa wanda ya kashe 'yan sanda 11. 'Yan tawaye ELN ba sa aiki da abin da suke faɗa, a cewar shugaba Santos a jiya Litinin. ya kuma baiwa 'yan sanda izini daukar duk matakan da suka kamata akan 'yan tawayen da kuma yaki da ta'addanci kamar ba taba yin wannan zaman tattaunawa na samar da sulhun ba. Jami'an kasar na zargin 'yan tawayen ELN da laifin kai wasu hare-hare guda uku akan birnin Barranquilla na garin da kuma garin Santa Rosa wanda ya kashe 'yan sanda bakwai da raunata wasu mutane 41. Yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin gwamnati da 'yan tawayen ta kare a farko wannan watan, amma kamata ya yi a ci gaba da zaman tattaunawar. Colombia ta sa hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da babban kungiyar nan ta 'yan tawayen FARC a shekarar 2016 biyo bayan tashin hankali da ya kwashe shekaru 50 ya yi kuma sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 200. Kungiyar 'yan tawayen ta ajiye makamanta kuma ta zamo wata babbar jam'iyyar siyasa a ƙasar. Gwamnatin Colombia na fatan samar da irin wancan yarjejeniya da kungiyar na ELN.
Fada tsakanin 'yan awara da sojojin gwamnati a kudancin Yamal ya kashe akalla mutane 36 a cewar kungiyar agaji ta Red Cross, yayin da shugaban ƙasa ke zargin mayaka da juyin mulki. Kusan mutane 185 ne suka samu rauni. Shugaban ƙasa Abdulrabu Mansur Hadi ya buƙaci a tsagaita buɗe wuta, yana mai cewa tawaye da makamai ba za su samar da zaman lafiya ko gina ƙasar ba. Ya ce makiya na haƙiƙa su ne 'yan tawayen Huthi da Iran ke marawa baya, kuma komai ya faru a dalilin faɗan. Faɗan da ya ɓarke ne lokacin da shugaba Hadi ya yi biris da buƙatar 'yan awaren ne ya kori minista Ahmed Obed bin Dagar da suka zarga da cin hanci da rashawa. 'Yan awarin na samun goyon bayan daular ƙasashen Larabawa waɗanda ke son maido da kudancin Yamal a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Mayaƙan sun kame gine-ginen gwamnati masu yawa a birnin Aden, wanda ke zama babban birnin gwamnati. Hadi da ƙasashen duniya suka amince da ita. Kudancin Yamal na zama ƙasa mai cin gashin kanta kafin ta haɗe da arewacin Yamal a 1990.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Borno tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNDP a takaice sun horar da matasa 249 sana'o'in hannu daban-daban. Ga dai Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNDP sun horar da wasu matasa 249 kan wasu sana'o'in hannu daban-daban. An dai ɗibi tsawon wata 6 dai ana horar da waɗannan matasa da suka haɗa da mata da maza kan waɗannan sana'a da suka haɗa da ɗinki da kanikanci da aikin kafinta da walda da gyaran wayan hannu da ma aikin gyaran kwano da ake kira aluminium work. Gwamnatin Borno da hukumar raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP sun miƙa waɗannan kayayyakin na miliyoyin naira ga waɗannan matasa, wanda har ma gwamnan jihar Borno Honorable Lukashi Shettima ya ja hankulan matasan, yana mai cewa
akwai wanda sun koyi aikin tailoring, muna yanka yaranmu 'yan makaranta uniform. Akwai wanda sun iya aikin carpentry da sauransu, muna gine-gine. Bangar dalilin da ba za mu yi amfani da skills din da suka koya ba. Wanda sun koyi aikin panel beating da sauransu za a tallafa musu su fara sana'a. To na gode muku, na gode muku. Allah ya ba ka samun zaman lafiya.
Ita ma makiliyar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke jihar Borno, Mizuho Yokai, ta yi bayaninta tana mai cewa
now you have a skills which is your power, your future. Please use it.
Ta ce yanzu kuna da sana'arku. Wannan shine karfinku, shine kuma hanyar gudanar da rayuwanku. Dan Allah ku yi amfani da shi yadda ya kamata, kar ku yadda ku saida su.
Real success is rising every time you fail. I will tell you it is not easy.
Kuma ina so in gaya muku cewa nasara ita ce sake yunkurowa duk lokacin da ka durƙushe. Duk da cewa wannan ba abu ne mai sauki, gudanar rayuwarku kan wannan sana'a da kuka koya, don za ku fuskanci matsaloli da dama, amma idan kuka jure za ku kai labari cikin ikon Allah. Professor Babagana Umara dai shine commissioner ma'aikatar sake tsugunar da waɗanda rikicin Boko Haram daidaita da kuma sake gina musu matsuguni, wanda ma'aikatarsa ce ta horar da waɗannan matasa.
Duk wannan kana gani ba yara masu kuɗi muka ɗauka ba, from different locations. suke su in sun samu training din mutum daya ya samu training insha Allah a shekara biyu uku zai yi training mutane 50
su no ne arabic su no ne
yanzu 249
kamar sanawoyin da suka koya
sanawoyi guda 6
da karshe kamar nawa kashe ne wajen sai waɗannan kayayyaki
a kudin da yawa ne gaskiya akwai wanda mu muka sai akwai wanda UND ya fara zuwa zan yi amfara ba amma akalla kayan nan da kana gani ba zai kasa da miliyan 200 ba
to komai wata san da suka karbi wannan horo ke cewa
Alimo Dubukar
mene wani kayan aka baka wannan
kayan mechanical mechatronic aka bani an bani ne saboda na je ne sana'a ni ma in taimaki wasu
dama kana wannan sana'a ne
dama ina yi da wanda nake yi din roadside mechanical nake yi amma da yake yanzu din komai ya canju na rayuwa shi yasa yanzu muka je muka yi na na'ura yanzu mota in yazo da problem ba wai sai mun tambaye mutum ba machine za mu sa mu duba me problem din motan sannan muka gani sannan mu tabbatar mu ce to ga abu kaza ne ya samu matsala sai mu ga yamar in yace ai
kuran da nake gani kamar na duba motoci ne haka
na duba motoci da na kunce kunce da na daure daure duka
sunana Janet Ibrahim
me aka baki ke
an bani kayan panabiti da spray paint
panabiti in kin ce ba bisa kaman aiki ne wanda kowa sani aikin maza ne ke kina wannan aikin ne
ban sabai ba amma program ne sa na shiga
ki shiga kuma an horar da ku game da wannan aiki
sosai kuwa
zaki ga cewa kin yi wannan aikin ko kuma zaki je ki aje kayan ne ko haka
ina yanzu haka ma na fara practice na sha cikin gari kama a ba mu kayan
a dai ke aikin panabiti ne
can hanyar Galajima
ka ba panabiti na me ne na mota ne ko ne
na motoci
wasu matasa kenan 249 da gwamnatin jihar Borno da hadin gwiwar hukumar raya kasashe na majalisar dinkin duniya suka horar kan wasu rawoyin hannu daban-daban guda 6 Haruna Daudabiyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar mukula da su
to ma dalla a gaida Haruna Dauda kafin dai mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa
Kuturu da
Dalla da fata an shakata da wannan wakar. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti 15 na dare a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne zamu yi hira da wani matashi da ya bayyana matukar damuwarsa ga yadda ake samu asarar rayuka da dukiyoyi akan hanyar Kaduna zuwa Kano, wanda hakan ya kai shi ga yin wasu rubuce-rubuce akan hanyar, tare kuma da jan hankalin hukuma akan irin abin da ke faruwa akan wannan hanyar. Da farko malamin ya fara ne da gabatar da kansa kamar haka.
Farko dai sunana Al-Hassan Ebala, kuma ni dan jarida ne da wani gidan talabijin a Abuja, mai zaman kansa a Abuja, wato babban birnin tarayyar Najeriya.
Malam Al-Hassan Ebala, a cikin wannan lokaci kai rubutu akan hanyar da ke fita daga Kaduna ya ratsa Zaria zuwa Kano, har ma ka kwatanta da wato kaman tarko ne na mutuwa. Menene babban dalilin da yasa kai wannan rubutun akan wannan hanyar?
Na farko kasancewa ta wato dan kwance dan Kano ne ni, kuma ina aiki a Abuja, kwance a Abuja ma ne karatu, so hanya ta ce nake bi a kowane lokaci, bisa la'akari da yadda ake samun hadarurruka. Kuma zaka samu cewar a yawanci waɗanda suke waɗannan haɗarurruka ma ba waɗanda suke tafiya a motocin kansu ba ne, yawanci 'yan kasuwa ne da suka taso da gurare mai nisa za su tafi Kano, ko kuma za su dawo daga Kano sun siyo abubuwa. Wato ganin cewar hakan yana kawo matsaloli na wajen tattalin arziki ne na wato yankin Kano, wanda kuma ita ce Kano ita ce cibiyar kasuwanci ga baki ɗaya ma za iya cewa a Najeriya, don harkokin kasuwanci ya fi domin da ƙasashe ma akan zo. So wannan hanya ita take hada arewaci ko kuma tsakiyar Najeriya, ko kuma mu ce wato arewa maso tsakiyar Najeriya da kuma Kano. Har ila yau waɗanda suke da Kaduna da sauran gurare nan za su biyo. Yadda ake samun haɗarurrukan a ganina zai kawo wato a cikas wajen ci gaban tattalin arzikin wato jihar Kano gabaki ɗaya. Kasancewar mutane za su ga cewa saboda haɗarurrukan da ke faruwa wa za su ce idan ma ka je Kano bambancin farashin ba zai wuce kaza ba, kada ma ka je ka yi hatsari, kada ka je ka yi wannan. Sannan su kansu masu motoci za su yi tunanin abubuwan da zai iya zuwa ya dawo wajen motoci. So wannan dalili yasa na ga ya dace na yi rubutu na janyo hankalin hukumar da abin ya shafa da ma ita kanta gwamnatin tarayya. Domin kamar yadda na yi rubutu na san cewa ko shugaban ƙasa sai ya karanta, gwamna sai ya karanta, da duk wani wanda abin ya shafa na harkokin kare rayuka da dukiyoyin al'umma zai karanta. Don haka idan suka karanta za su gane cewa to fa wannan hanya da ta yi hada waɗannan gurare wato mutanen mu fa suna mutuwa, waɗanda muka ɗauki alƙawarin cewa za mu kare rayukansu da dukiyoyinsu, gashi suna mutuwa ga abubuwa na tattalin arziki ana ƙara samun raguwa a kowane lokaci. To wannan yasa gaskiya na yi wannan rubutu.
To Malam Hassan, kafin mu je irin ko kuma wato amshin da su hukumomin suka yi, bari mu duba matsayinka na ɗan jarida, ko za ka iya ka ba mu alƙaluma irin haɗurin da ake samu akan wannan hanyar?
A shekarar da ta gabata, wato shekarar 2017 kadai, aƙalla an rasa rayuka sama da 100 a wannan hanya. Kamar yadda ko sati ba a yi ba na yi magana da shi kakakin wato hukumar kare haɗura ta ƙasa, wanda yake faɗa min cewa har yanzu masu ma suna nan suna tattara bayanan aƙalla mutanen gabaki ɗaya da suka mutu. Amma dai aƙalla a ƙasa akwai sama da mutane 100 da ake da tabbacin sun rasa rayukansu, domin idan ba za a manta ba a cikin wannan shekara akwai a rana guda ma da sama da mutane 20 suka mutu wanda ita hukumar kare haduran ta tabbatar da haka.
To bari mu duba bayan kai wannan rubutu naka kuma aka buga shi a jaridu da kafofin sadarwa har da ma na zamani. Menene hukumomi suka faɗa game da irin wannan maganan ko kuma batu da ka dauko kuma menene ma ainihin talakawa suka faɗa game da irin wannan labari da ka buga?
Gaskiya ni kaina bayan nayi wannan rubutu wato abin ya ja hankali sosai wanda musamman sabon kafar yada labarai wato social media wanda naga manyan mutane da ban tunanin za su kara yadada wannan rubutu da nayi ba wato su yi sharing ba suka dinga amfani da shi ta kafar yada labarai ta Twitter da Facebook har ma da WhatsApp wanda wannan ya yadu wanda ni kaina da ne rubutun daga baya sai abun mutane suka dinga turo mun wasu ma ba su san cewa ni ne ba aka cigaba da turo mun so kuma a Twitter ma naga mutane da yawa waɗanda suka fito daga yankin arewa maso yammacin Najeriya wato su Kaduna Kano Katsina su ma gaskiya sun yaba da wannan rubutu da aka yi domin sun tabbatar da cewa hanyar ta lalace da mutane suke ta rasa rayukansu kuma akai ana asarar abubuwa da dama da suka shafi tattalin arziki.
A nan za mu datsa aya a hiranmu da Malam Alhassan A. Bala kuma mu ci gaba da hiran a sabon mako. Yanzu a madadin bakon namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yaku Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To muna godiya ga Malam Alhassan A. Bala. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun kasar Jamhuriyar Kamaru, Jamhuriyar Niger.
Zamu soma sharhin jaridun da jaridar L'Actualité wacce ta rawaito korafin ma'aikatan ritaya a sakamakon lura da kangin da suka shiga a sanadiyar rashin samun kudaden fansho. Jaridar ta ce a ƙarshen kowane wata uku ne ya kamata a ba waɗannan tsofaffin ma'aikata hakkin da doka ta tanadi. Sai dai a maganar da ake a yau an shafe watanni 14 ba tare da sun samu koda anini ba. Alhali gwamnatin ta Niger a watannin da suka gabata ta dauki alƙawarin magance wannan matsala kwata-kwata. Jaridar La Griffe na cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta dakatar da shirin nan na samar da aikin yi ga 'yan ƙasar da ke da sha'awar yin aikatau a ƙasar Saudiya. Kamar yadda aka bayyana a wata sanarwar majalisar ministoci, matakin zai ci gaba da aiki har zuwa lokacin da za a tabbatar da daukar ingantattun matakan bayar da kariya a dokance ga ma'aikata 'yan Niger da ke Saudiya, in ji La Griffe. Jaridar La Nation na cewa kamfanin Areva ya canza wa kansa suna zuwa kamfanin Orano. A wani yunkurin rufe babin tsohuwar daraktar kamfanin Anglo Virgin wacce a zamaninta kamfanin ya fuskanci matsalolin da suka hada da tabarbarewar harkokin kasuwanci da ɗaya gefe wasu manyan rigingimin shari'a a kotuna. To amma an ya kuwa canza suna kawai zai iya batar da dukkan miyagun abubuwan da ake zargin Areva da aikatawa shekara da shekaru. Jaridar Le Courrier ta bayyana cewa 'yan sanda sun cafke wasu ƙananan 'yan mata a wata unguwar birnin Yamai saboda samun su da laifin aikata ɗabi'un da suka saba wa al'adun jama'ar Niger. Wata bidiyon da ke yawo a shafukan sada zumunta ce ta ba jami'an tsaro damar gudanar da binciken da ya gano waɗannan ƙananan 'yan mata da ke tallata kansu a matsayin kilakai. Jaridar ta ƙara da cewa ya rage na hukumomi su ba irin waɗannan yara aikin yi daga cikin ayyuka 50,000 ɗin da ɗan takara Muhammadu Isuhu ya yi alƙawalin samarwa matasan ƙasar a yayin yaƙin zaben shekarar 2016. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana.
Na wani bakwai bai daura daga Sokoto Najeriya da Najeriya har ta gasa ko nan da lafiyar ɗan Najeriya muke ni da Kirista musamman mutanen jihar Kano kusan miliyan 20 dangane da agenda mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Rabi Musa Kwankwaso ne bayani babu shakka na ji daɗin bayanin da yi na dangane da cewa ya da baya ga rago ba tsoro ba ne mutunta doka da ƴancin ƙasa da sanin haƙƙin jama'a wajibi na ga duk wani mutum ɗan Najeriya babu shakka da ziyarar da ya yi ta yi daidai saboda ni cigaban Kano cigaban Kwankwaso ne cigabanta ne cigaban Kwankwaso ne.
Salamu alaikum sashi Hausa na Murya Amurka mai magana sani ɗan takara daga Dogon Daji tambon lokal Yamma. To Allah sashi Hausa na Murya Amurka ina son isamin sakuna ga al'umman Najeriya abin da nake kira gare shi don Allah ya rinka yawa gwamnati Muhammadu Buhari addu'a Allah ya ƙara ba ta cigaba na al'amuran ta tsokon cigaban ƙasar Najeriya sannan suku masu suka ga gwamnati ba a hana mutum ya yi suka ba amma ka yi suka ta ƙware wadda ya janta gaskiya kaka yi son rai kamar yanzu muhawarar da kuka tattauna wani ya nuna kamar gwamnati na ɓangaranci tana nuna ta haifin filan Hausa Fulani ko ko Fulani da duka ci ganin gaskiya wannan magana in ya ci bewa gwamnatin Najeriya a dace ba dan gwamnatin Najeriya ta Muhammadu Buhari ba su ruwanta da cewa wai wangawa ne na duk wanda ya laifi za ta hukunta shi.
Assalamu alaikum jirare da muryar Amurka sunana Gambo Barau Fatosko daga nan tsohuwar kasuwa a garin Fatosko. Da farko ina so na yi godiya ga girma gwamnatinmu Alhaji Ibrahim Gaidan a bisa biyan kudin yan fenshoni har mutum 630 kuma abin burgewa ciki hadda waɗanda suka rasu duk ana ta biyan su dan haka muke ƙara roƙo da jinjina mai girma gwamna wannan kokari da yayi sannan kuma muna roƙon mai girma gwamna a bisa cinyewar demokradiya da ake ta yi muna roƙo garin mu na Fatosko muna da wasu hanyoyi da suka addabe mu suka tsaya mana a rai suke damun mu especially idan damuna ta zo akwai hanyar da ta tashi ta misaura wadda ta tashi daga gidan Jibril Jomko ta banda zuwa makarantar conference sannan akwai wadda ta tashi daga Kano Gadara ta bi ta gidan Sabo Dan Tamar ta tafi sabuwar tasha wayannan hanyoyi sun dame ni idan damuna ta zo hankalin al'umma yana tashi.
Assalamu alaikum sashi Hausa na Murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da jawabin da shugaban ƙasa Jana Muhammadu Buhari ya yi a taron da aka yi na AU a ƙasar Addis Ababa. Wannan taro da aka yi domin faɗaɗa yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasashenmu na Afirka da kuma shugabancin da aka je Jana Muhammadu Buhari ya zama shi ne jagora wajen yaƙi da cin hanci da rashawa haƙiƙa wannan abu ya dace.
To ba da la yanzu kuma labarai za mu kawo muku amma wannan karin a takaice.
To a takaice zaman ɗarɗar na ƙaruwa tsakanin Amurka da Turkiyya saboda goyon bayan da Washington ke baiwa mayakan Kurdawa a Siriya. Masana na gargaɗin cewa rashin amana tsakanin ƙasashen wato ƙawayen ƙasashen ƙungiyar NATO shine haddasa zaman ɗarɗin kuma yake zama babban ƙalubale ga shawo kan lamarin. Yayin da dakarun da Turkiyya ke jagoranta ke ci gaba da kai farmaki wato gundumar Afrin a Siriya, Turkiyya na buƙatar Amurka ta janye sojojinta da ke taimaka mayakan Kurdawan YPG a birnin Manbij na Siriya, birnin da Turkiyya ke shirin afkawa. Ƙasar Amurka ta ce tana samun ci gaba a zaman tattaunawa da ake ta baya-bayan domin sabunta yarjejeniyar cinikayya ta ƙasashen nahiyar Amurka, amma ta ce tattaunawa na samun ci gaba sannan a hankali.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin, sai kuma da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na Muryar Amurka musamman ma Sarfila Hashim Gumel da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin Craig Burns, Baba Yakubu Makere ke sallama da ku, sai an jima.